This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 26 ga watan Yulin shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif muke muku lalle marhabun a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamarar da ta ɗaura na shiga fadar White House. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa. Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce aƙalla mutane 26 ne wata ƙungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua Guinea.
Kanin labaran duniya kenan. To, a Najeriya za ku ji cewa yayin da ake ta cece kuce kan zanga-zangar da wasu 'yan ƙasar suka shirya za su yi a 'yan kwanaki masu zuwa, gwamnatin jihar Oyo ta bi sawun sauran jihohin da suke gargaɗi kanta da husuma.
I must still emphasize this.
Ina sayi makin dai yace bari in jaddada ba wai ana son hana kowa damar da yake da ita na yin taron zaman lafiya bane, amma dole ne su kiyaye doka da oda.
A Nijar kuwa a yau ne kasar ta cika shekara guda bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Bazoum Muhammad. Koyaya kasar ta kaya ta fannin tsaro da tattalin arziki cikin shekarar da ta shuɗe.
Harkar tsaro da sauran runa a kaba, kamar abin da ya yi sai an ƙara ƙarfafa shi. An samu sauyi da dama, kuma sauyi wanda suke na alfahari ne.
Muna kuma tafa da shirin da ɗan gari, inda shirin zai leƙa tungar makoki da ke birnin Ƙwani a jamhuriyar Nijar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Manyan sanannun 'yan Democrat biyu na Amurka, tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama, sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamarar da ta ɗaura na shiga fadar White House. Sanar da lamuncewar a ranar Juma'a cikin wani faifan bidiyo da ya nuna Harris ɗin tana amsar wayar tsohon shugaban ƙasar da matarsa, ta zo ne a daidai lokacin da Harris ɗin ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwa zama 'yar takarar shugaban ƙasa bayan ƙudurin shugaba Joe Biden na kawo ƙarshen sake neman shugabancin, inda ya lamunce mata ɗan gogawa da ɗan takarar da jam'iyyar Republican ta tsaye da tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Hakan ya kuma haska ƙawance da yiwuwar dangantakar tarihi da ta da tsakanin shugaban ƙasar baƙar fata na farko da kuma mace ta farko 'yar asalin yankin Asiya da ka iya zama shugaban ƙasa. 'Yan wasan ƙasar Ukraine da za su fafata a wasannin Olympics a ƙasar Faransa sun bayyana farin cikinsu da kuma akasin hakan a gefe guda, inda suke ƙoƙarin more majin daɗin cikar burinsu na shiga ɗaya daga cikin wasanni mafiya daraja a duniya na Olympics, duk kuwa da cewa suna ɗauke da nauyin damuwar yaƙin da ake yi a ƙasarsu. Polina Bohorova, mai shekaru 20, 'yar wasan badminton wadda ke halarta wasan a karon farko, ta ce a duk lokacin da suka karanta labaran abin da ke faruwa a gida, ransu yana matukar matbaci. Ta ce to amma karfin da suke da shi da sahalewar su ta nuna karfin halin kasancewar su a wurin, kuma za su ci gaba da fafatawa har zuwa ƙarshe. An da ya kawata wurin kwanan 'yan wasan da suka fito daga sassan duniya daban-daban da tutoci da kalamai masu karsashi iri daban-daban a masaukin wasannin na Olympics. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan, bayan abinda jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin Olympics a Paris. An kaddamar da hare-haren na ranar Juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin buɗe wasannin da 'yan kallo su 300,000 da ma manyan baƙi da ake sa ran za su halarta. Wutar wadda ta shafi layukan dogon France Atlantic da wasu biyu ya haifar da soke tsarin tafiye-tafiye da ya haifar da tsaiko a lokacin da yanayin cunkoson fasinjoji a yanayin hutun jama'a kewan tafiye-tafiye. Kimanin mutane 800,000 ake kyautata zaton lamarin zai shafa zuwa ƙarshen mako, ganin yadda matsalar ta riga ta afku kuma take da wahalar gyarawa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da shirin gudanar da zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwa a ƙasar. Yayin wani taro da shugabannin gargajiya a Fadas a ranar Alhamis, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce gwamnatinsa ba ta tsoron a yi zanga-zanga, abin da take gudu shi ne kada boran ya jirkice ya koma ta zuma. Kalaman na Tinubu na zuwa ne yayin da ita ma gwamnatin jihar Oyo da ke kudancin ƙasar ta gargaɗi matasa da su guji ta da hankali, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da Hassan Umar Tambol ya aiko mana daga Ibadan.
Wannan jihar Oyo sai Makinde da wasu jami'an tsaro sun shawarci matasa da su yi zanga-zangar da za su yi mako mai zuwa game da tsananin tsadar rayuwa da hankali. Gwamna Makinde, wanda mai bashi shawara na musamman a game da harkokin tsaro tsohon kwamishinan 'yan sanda Fataye Owosheni ya wakilta a wajen taron, ya ce doka ta yarda da zanga-zanga, ya ce a yi ta a hankali a cikin salama. Ana son a hana kowa damar da yake da ita na yin taron zaman lafiya ba ne. Mutane suna da iko yin taro a bisa doka, amma dole ne su kiyaye doka da oda. Teda, bayan an gama zanga-zanga, ba wanda ya mutu ko ya jikkata, ya ce zaman lafiya shi ne babban abu, kuma sai da zaman lafiya ne za a sami ci gaba. Don haka a yi zanga-zanga a cikin lafiya ba tare da wata hatsaniya ba. Daga nan sai ya yi gargaɗin cewa kada wani mai zanga-zanga ya lalata ƙadarorin gwamnati ko na jama'a, kuma kada a tada hankalin jama'a a lokacin zanga-zangar da bayan zanga-zangar. A nashi jawabi a wurin taron, kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Ayodele Shonebi ya ce idan jama'a suka fito zanga-zanga, to su haɗa kai da jami'an tsaro su yi zanga-zanga lamuri lafiya.
And part of what we discussed there today is
Sibi Ayodele Shonebi ya ce abinda suka tattauna a wannan taron shine sun ba da tabbacin cewa za su haɗa kai da masu zanga-zanga, idan sun fito za su yi aiki da su, za su haɗa gwiwa da su don su tabbatar da cewa zaune gari banza ba su karɓe zanga-zangar ba. Yace tuni suka yi tsare-tsare, an fara sintiri a birnin Ibadan tare da sauran jami'an tsaro. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya yi wa masu zanga-zangar shaidi cewa duk wanda ya taɓa doka, doka za ta taɓa shi, don haka a kiyaye. Taron na yini daidai ya sami halartar jami'an tsaro iri-iri da ma wasu shugabannin farar hula. Da ranar zanga-zangar ke matsowa, shugabannin addini da jama'a na ta yin tarurruka a sassa daban-daban na Najeriya don ganin cewa matasan sun gudanar da wannan tattaki lamuri lafiya. A cikin wannan mako mai karewa ne shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya yi taro da sarakunan gargajiyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar a birnin Abuja domin samun maslaha ga wannan zanga-zanga. Hassan Umar Tambuwal, Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambol, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka rawaito ta ƙungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. Muƙaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin Pacific, James Borgin, ya shaida hukumar yaɗa labaran ƙasar Australia a ranar Juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wuraren inda ya ga mata da yara da maza da mata da ƙungiyar ta matasa 'yan dabar su 30 suka kashe. Borgin ya shaida a kafar ABC cewa an ƙone ɗaukacin gidajen da ke ƙauyukan, yayin da sauran ƙayawa inda ke tsoron bayyana sunayen masu aika-aikar suka samu mafaka a ofishin 'yan sanda. Baujin ya kara da cewa kada daga cikin ruwa ta rika daukar gawawwakin da aka bari cikin dare tana jin su zuwa cikin ruwa. Yace sun daga inda aka kashe mutanen, kuma maharan suna nan a boye amma ba a kama su ba. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Laraba cewa harin ya afku ne a ranakun 16 da 18 ga watan Yuli. Kasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban kasa a karan farko tun bayan da kasar ta dilmiya cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyu da suka wuce. Zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance ne na raba gaddama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada koma da tattalin arzikin kasar, duk da dai hakan ya jefa miliyoyin al'umma kasa cikin tsanani. Shugaba Ramil Wickremesinghe ya bayyana fitowa a matsayin dan takara mai zaman kanshi bayan da hukumar zabe ta fitar da jadawalin zaben a ranar Juma'a. Ya dare shugabancin kasar ne a shekarar 2022 bayan da wata gagarumar zanga-zanga ta iza kiyar wanda ya gada wata baya Rajapaksa, inda ya soka daga kan shugabancin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da aka cika shekara guda da juyin mulki a Niger, masana harkokin yau da kullum na ci gaba da tafka muhawara game da irin tasirin da juyin mulkin ya yi a fannoni da dama a kasar, musamman na siyasa, tattalin arziki da kuma tsaro, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadez.
Ana dai samun mabambanta ra'ayoyi akan batun da ya shafi siyasa, musamman batun sakarwa 'yan siyasa mara ta yadda za su gudanar da harkokin jam'iyyu a kasar, inda masana ke ganin lokaci bai yi ba la'akari da kalubalen da kasar ke fuskanta. Abbas Musa, masana harkokin siyasa ne a Agadez, ya bayyana tasirin da juyin mulki ya yi ta fannin siyasa.
Juyin mulki wannan gaskiya tasirin da ya na bangaren siyasa ya kawo abubuwa da yawa na sauyi. Siyasa abubuwa da yawa aka lalata, wanda yake in ba dan siyasa bane waga kasa aiki ma baka isa ka same shi ba. In kaga ka samu aiki sai kai in dan wata jam'iyya ce, kuma dan wata jam'iyya ma sai wanda aka kama tare da shi, wanda aka yi shiga cikin iko won, sannan ka samu wani abu. Duk wani abu da zaka gani sai a ce dan jam'iyya kaza aka ba, in aiki ya fito in ba dan siyasa bane kai baka same shi. In aiki ya fito kaje an ce ai wanga suka iko, siyasa suka iko, dole ne dama a ba su aiki. Kaga juyin mulki ya sa ga sunan wanga soji da suka kama suka rinka doka aika, suna bi duk wanda Allah sana da rabo. In aiki ya fito takardunka sun kai a baka aiki, kana da abin da zaka yi aikin sai a baka aiki, haka ne ake tayya da kasa.
Tun dai bayan juyin mulki ga alama Niger ta tsunduma cikin yanayi na tabarbarewar tsaro, musamman a jihar Talabiri mai iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso. To sai dai matsalar tsaron ta jayo karin matsin lamba kan shugabannin Niger waɗanda suka kafa hujja da tsaron wajen kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum. Masana harkokin tsaro irin su Abdulrahman Alhassan na ganin akwai buƙatar mahukuntan su sauya salon yadda suke tunkarar tsaro a kasar.
Juyin mulki tasirin da ya yi harkar tsaro da sauran runa a kaba, kamar abin da ya yi sai an ƙara ƙarfafa shi a yanzu dai bisa yanayin da ake ciki. Saboda gaskiya tsaron ba a cewa dai lalle ya tabarbare, amma dai kamar jiya iya yau ne, kamar tsaye ne a dai ake wuri guda. To tsaron muke ma ya zamanto a ce gwara jiyan ma da yau, kenan gara dai a ƙara ƙarfafa tsaron nan. Saboda kamar yanzu an samu an fidda ƙasashen waje irin su Faransa, irin su Amurka, irin su Italy da sauransu, wanda duk ake hulɗa da su. Yanzu mun sake sabbin wanda zamu mu'amala da su, kamar su irin su Russia, su Iran, su Turki, su ne zamu cewa kamar an samu ci gaba bisa ga ba kamar nada ba.
Sauye-sauye da hukumomin mulkin sojin Niger suka yi a fannin tattalin arziki ya sayi ana ganin samun ci gaba ga kasar, a cewar Abubakar Suleiman, masanin tattalin arziki a Agadez, ya bayyana irin tasirin da juyin mulki ya yi ta fannin tattalin arziki a kasar ta Niger.
Sauyi wanda aka samu biskan ta fannin tattalin arziki, an samu sauyi da dama, kuma sauyi wanda suke na alfahari ne. Lasisi da aka amshi na arzikin kasa, kamar musamman ma na Iranium wanda aka amshi hannun Faransa. Ruwa wanda muke sha na kasar mu ta Niger, shekara da shekaru wannan tun shekarun mulkin mallakafa, ruwan da muke sha ma ba namu bane ba, shi ma an amshi lasisin shi. Yau ruwa ya kunwa na ɗan Niger ne. Ruwa Niger ke yin ruwan ta, ita take saidawa, ita take duk abin da ta gana ma da ruwan ta. Kenan sai mu ce nan ma ci gaba ne aka samu ba karami ba. Bisa kan noma na farko, saboda noma ita ce tattalin arziki. Noma da kiwo sune tattalin arziki.
Tunde bayan juyin mulki, al'umma a Niger ke cewa ba su taɓa ganin tsadar kayan abinci kamar wannan lokacin ba, abinda ya sa da dama daga cikin al'umma ke cikin tsakamai wuya. A cewar Muhammad Abubakar, wanda shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa ne a arewacin Niger, mahukuntan Niger sai su yi taka tsantsan matukar suna so su shawo kan wannan matsalar.
Mutane sun sa tamma a kwari za a samu sauki in kuɗi ba ko shiga cikin kasuwannin mu. Za ku lissa huta a gaskiya farashin shinkafa ita musamman bai canza ba. To mu a wurin mun ga abu gaskiya gaskiya abun ashe ne abun ajajarta ne kenan lafiyar gwamnati ka gudun mashi ya shiga cikin wanga al'amarin saboda ta ka su gani a ƙasa rayuwar su canza saboda yanzu abiya ya tsara kuma ba su rukuni dole ne gwamnati ya zo ya shiga ciki.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu karfe 11 ne na safi da minti 14 a nan Washington DC. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin na Washington DC. A jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu ga shirin da dan gari. Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu shauraron mu, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatarwa, wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM Birnin Kunne, jamhuriyar Niger, zan gabatar da wannan shirin na da ɗan gari. Yau za mu leƙa da ku a garin Tungar Makoki da ke cikin ƙaramar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin birnin Kwanni, inda muka sadu da hakimi na garin Tungar Makoki, inda ya ba mu tarihin garin Tungar Makoki amma ya so mu gabatar mamu da kanshi.
Sunana ne Nuhu Dan Karbi, hakimi na garin Tungar Makoki.
Me yasa ake ce mu Tungar Makoki, Tungar Makoki?
To abin da yasa ake ce mu Tungar Makoki gari ne wanda ta so ai har Tsarnawa. Tsarnawa daga Tsarnawa suka yi gudu sa zakwa sun ga tungaji suna noma nan ga kala ana zakwa ana koyar su har dai ga asa bukkokin da ya zama an yarda an ka ba su zaman kansu ka ji muhalin da aka ce magari Tungar Makoki. Tungar noma ce, hijiran noma ta sauka sun ga zaka an ka aje su Tungar Makoki. Makoki shi ma makoki wanda ya yi kongare shi ne aka ce yan makoki daga ya tsarna yake ainihi ne na Tsarnawa ne.
Ina da ina ne wannan garin ya yi zama kawai tun da ya taso nan ne daga Tsarnawa ne ya zama ko kuma ya ta zauna garuruwa
da bai da wuri wanda ya zauna banda nan tsakkiyar garin da tsakkiyar garin nan tsakkiyar garin ne dai ga dawo sani ku shike dai yanzu babu tsofaffi wanda ka ba mu wannan dogon tarihi amma mu dai sanin mu dai nan da shike nan da shike inda shike dai ainihi ne da shike kuma da kiranin da suka yi mai an mun gwamnati wannan wuri ina ganin za mu samu matsala kuma eh za mu samu matsala tun da shi ka yi fera gare a kafin fera to muna gudu ga kai tsori ku koma wani je ka sa abin da ka ce wa kai kai ka to abin da muka ce wa kai kamar a ce ma wannan wuri da ka zama da sagari ko ba ga haka ce da to shi ne ka kere can gare da wuri sun ja abin su da kuma Allah yarda in dai mu ya daga ya dai daga na kullum babu da halin mu kuma mu ce wace tsakkowa hakan can gari da koma can ko bar wannan gari mu ko ba wajen tufan ko ba ko ba ina ba shi wa
adadin shekara nawa da girka wannan garin na Tungar Makoki
to a kiyasan shi dai ni ka san jika ne ni a da shekara ya za a yi amilisin sankan sis ver milisin sankan sis yanzu ni a gani ni a da 70 da ko ba daya da 70 ba daya 70 ba daya to kakara ma da yi dai ba san shi ba wanda ya saurata ba san shi ba a kiyasan shi shekaru nan ne a ganin sun kai 200.
Akwai wani martaba da wannan garin yake da wanda ko da a ce wurin yaƙi ko kuma martabar da in ba wannan garin ba ba a samu shi a dukkan duniya.
Eh to Tungar Makoki dai can da ni kan ban sani ba na ji ana faɗi don mun zama ta da tsohi gari ne wanda ya zama tori an ga malu hato shi gombi a gari ne ba a gani shi gombi a gani ba a gani shi don hijirar da aka yi a taho daga Tsarna a to zuwa Kura ta gombi a gani ba a gani shi kuma duk igon da ya shigo gombi shi ka iske shi ba shi ganuwa.
Mun san kowane gari yana da nashi take wani take ne ake yi ma wannan garin na Tungar Makoki akwai wani take na musamman wanda ya shahara da shi ko kuma yani abin yake
eh akwai taken da aka yi mata Tungar Makoki Tungar Noma ko da ni ka zo a hika shi a taken ta Tungar Noma ko da ni ka zo a hika bakin taken ta kenan.
Adadin kabila nawa a cikin wannan garin na Tungar Makoki?
Eh to sani na dai bakin mu dai Hausawa da gare su sai Hillani ko Hillani wanda kakannin mu suka kawo yanzu akwai bugaye wanda yanzu wanda ko sun shigo guda guda kuma kada ga da aka ce ba gobira duk dai Hausawa na ana alba'a duk ya kawo su ce Hausawa duka su hewa mun ka san dai alshe eh wanda aka ce ba bolla shi ba eh bolla shi ne aka ce amma shi da Hausa ko ba gaddare shi da Hausa ba gobir yana da Hausa ba are yana da Hausa ba gobe ba yana da Hausa amma duk dai daga babu risu babu risu wasu mun ji ana yi wasu gurma ana yi wasu tawon takawa amma dai ainihin dai garin tawon takawa su sun kuma tsashi tawon takawa su adashi to yanzu ka ta ba tawon takata dfi do takata dfi ta ba tawon takata
akwai wani haka tarihi wanda wannan garin na koyi shahara bangaren yaki
akwai wani tarihi da kuka sani na garin ku inda ya shahara ga yaki, ace ya ci gari kaza ko kuma ya shahara da gurin yaki misali?
Wannan ba da ya kaddara labarin tarihi wannan yaki gaskiya shi sabila tunda ni dai ba aiki ne ban zauna ana ba labarin shi ba.
Wannan garin na Tungar Makoki tun lokacin da aka girka shi adadin hakimai nawa suka yi rukun garin kuma adadin shekaru nawa kowane hakimi yana bisa kankara ga mulki har zuke yazo da hakim taka ta zo gare ka?
To hakim man nan na farko dai akwai wanda an ka ba sai da abu da hijiran nan Basharu. To Basharu nan ne ya gani ya kai shekara 30 shi na iko garin nan sai makokin garin haka ji shi an muhare sunan nan ya tabbata sannan gari ya zauna an kace makoki yana kai shekara 25 sai Adam shi ma shekara yayi shekara 30 shi na iko shi na mulki daga Adamu sai Salifu Dodo. Salifu Dodo sai shekara 31 shi ma 31 gari shi na mulki sai ne ya nuna dan karfi. To yana ya garin shekara 16 gari ne 16. To ni dai da aiwa to ga lokacin ne a dan katarban katozo da yanka zabi ne dan katarban katozo an ka zabi ne
da ni wannan gari ya shahara bangaren noma da kiyo ko ni da ni ya shahara.
To duk da aikin muna da noman da kiyo dan kiyo ai Hausa ne kai dan dabbobin da kuma haka ne hilla ne ai Hausa ne nan dai abin da dai kurin da dai noma shi ya mun ka aiki shi ya babba abin da shi muka ci mu sha ciki ne noma in ka ga noma ya kashe mu to ko kiyo mu talaba mu ko gaskiya ba.
Bayan haka shahara da wannan garin yayi to wani matsala Tungar Makoki take fuskanta wanda take so a tallafa mata da shi matsalar da wannan garin yake ciki?
To matsaloli kasan yawa ga isu suna da yawa tunda ga yanzu shekara da biyar da juna mun kai shekara biyar ruwa sai haƙi sun taso wasu suna buli ruwan su katse amma duk da babu hatsi akwai matsala hatsi ba su kai akwai matsala na dai dai ma shekarar bana amma duk wadannan shekaru da an kai da hatsi sun taso sai matsala ta ruwa su zaka su katse matsala ko duk da ruwa sun katse matsala ta samu tunda gabara ma da bare ce na akwai magidashi ko manomi da shi na noma shi ya so ko abin da zai ci. To matsalar da wannan matsala da kaka fada to matsalar mun nan ba mu da hanya kai da kanka ka zo hanya hukunci ko sha faɗa ba hanya babu hanya gare mu wanda za a biya kora dan da kira dai mu biya miki dadi in ba koma da yau bai san gari ba kace shi go gari da suna ta kai kashi kashi bayan shi kuma ruwan sha babu su gare mu muna hogen shado ko multi village haka ga ruwa ba mu su ba mu su tunda akwai lokacin da zaka in dai ka bi hanya ga ba dan hadarin ga da an kai ba ruwa sai hukuku sai ka iske mace ta tuna su sai bata ci ko boki ta bu bata tare da sun boki da hudu ta komo da guda cikakke uku ta komo da su ba su da ruwa. To babban matsala ta duka wannan da ruwan tamki da aka ufani da su mana da ruwan tamki aka ufani da su tunda ruwan mu da majiya ai ban tamki da har da ruwan shan ma ruwan tamki da ai tunda ruwan majiya dai ruwan tamki da. To asibiti kuma har yanzu dai an dima da an kai asibitin nan amma har yanzu dai zaman kan da sun take ko shi ga dai su suna fada sun ce gari da ka bunkasa ligar ta gaba amma dai har yanzu dai cikin kan da sun tiya muke gidan shan magani da gari mu har yanzu gidan shan magani da gari mu to tun matsalar muke da. To wannan ma da gaji bisa alamar da daya ni president na platform muna zuwa ga gari gari muna sa sibila zai sai bisa ga cewa da asa daya mata na kwal mace ba an da sa ta na kwal a rike ta tsawon shekaru da ta kai shekara 20 ba hutu na karatu muna jin hankalin mutane asa daya mata na kwal ko ba asa daya mata na kwal ba a rike su har su cin da burin su kuma babu almin doli ko babu abin tarbi da almin tarbi da shi ya ka bata harka yarinya ba ta kai shekara 20 ba hutu ko 20 ta ciyon ciyon kanta a ce ayyubi ta sentanta kamar wannan ba fa'ida ta ba ba ta san ciyon kanta muke ne
wannan garan kamar kilometer nawa ne da tsarnawa?
To eh a kiyasan ce kilometer 9 ne daga tsarnawa zuwa ga nan kilometer 9 ne
mun san Tungar Makoki ga da can baya shekaru da suka gabata wuri ne wanda yake da duwatsu amma mun zo mun ga wurin ana shifka ana noma gare shi ko wata project ne ta muku wannan aikin?
To shi kamar wannan aiki ne aka fada akwai ma'aikata sun ga sun tsanta da dalilin tarsa kuma ta yi banket matasa sun ci muriya ta kuma sun ci kwari shi tunda banket da ranka zaka an kai shi ga hakora aka zakwa dai dalilin da shi ga cikin gorikin mu na aka yi ne a bar muna abin mu shi uhwani ne sannan kuma abin baka sa kudi kashe hukuki ne gadadin ne kuma ina ganin mutake su da MCC ta zaka ta sama ta sai gadadin ne ana biyan su duk dai kai mun ga uhwani shi tunda yanzu in kan ba da hanya ga duk gorar da an kai ba gadadin ne zaka iske tun yanzu haƙin da suna nan ma suna kokarin su kai gaban mutum tun yanzu inda an kai wannan aiki to su ma sa duru shi ne ko kan mu gare su bisa ga matsaloli da mun ka wadi a duniyoyi da irin rawa kuma agagauce eh an ga samu hali kuma masu hannu da shuri su zaga su duniyoyi mun irin rawa kuma su taba kuma da wannan ayyuka ruwan shallan dai sun shaye mai kasa ya duro sun ga da ba cibiyoyi cibiyoyi daga tun ce sun ba mu cibiya 14 cike gari sun ce masallaci guda likita guda makarantar da dubu guda akwai guda amma akwai farko arab ko yace guda hudu kenan 18 kenan cike gari ba a yi su ga fada ce sun ce za a yi fada ce muna bukata sun ce ne za su amma muna bukata sun ce za su basu ba muna bukata
masu shauraron mu anan ne muka kawo karshen shirin namu na da dan gari wanda ni Haruna Bramras na Radio Niya FM Birnin Kwanne Jamhuriyar Niger na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu bisalam
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
to madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin ku na email
sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace ga alama dai wannan zanga-zanga da matasan Najeriya suka gudura aniyar yi ta yi tasiri tunda gashi mun ga shugabannin namu sun fara shiga taitayin su saboda haka mu je zuwa kawai sai inda gudun mai gudu ya kare domin ita zuma sai da wuta sako na gaba ya fito ne daga Ilyas Ibrahim Katsina da Garba Nahali Kamba suka ce biyo Hausa wai ina aka kwana ne da shirin gwamnatin Tinubu na bada damar shigo da abinci ba tare da biyan haraji ba mun ga har yanzu abinci ƙara tsada kawai yake yi a Najeriya sako daga Sani Muhammad Chindo gwakarofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyo Hausa hakika gana wasu da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da gwamnatin jami'ar APC kan maganar zanga-zanga abun ayaba ne Allah ya sa a sama wa tukkar hanci da ƙarshe nake addu'ar Allah ya zauna mana da kasar mu Najeriya lafiya amin summa amin sai sako daga baban gida Abuba Fajewa da karamar hukumar ta kai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi biyoyi Hausa dan Allah ku bani dama ne kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da subar Alhaji Aliko Dangote ya gudanar da aikin sa na matasarsa tunda gwamnatin ta cire nata tallafin muna sa ran samun sauki matukar ta sa matatar ta fara aiki dan haka ku sakar masa mara domin yayi fitsari
to yanzu kuma sai labaran duniya a takeice
Manyan sanannun 'yan Democrat biyu na Amurka tsohon shugaba Barack Obama da mai ɗakin shi Michelle Obama sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamarar da ta ɗaura shiga fadar White House. Sanar da lamuncewa a ranar Juma'a nan cikin wani faifan bidiyo ya nuna Harris ɗin tana amsa wayar tsohon shugaban ƙasar da matarsa ta zo ne a daidai lokacin da Harris ɗin ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwar zama 'yar takarar shugaban ƙasa. Yan wasan kasar Ukraine da za su fafata a wasannin Olympics a kasar Faransa sun bayyana farin cikinsu da kuma akasin hakan a gefe guda inda suke kokarin more jin daɗin cika gurinsu na shiga ɗaya daga cikin wasanni mafiya daraja a duniya na Olympics duk kuwa da cewa suna ɗauke da nauyin damuwar yakin da ake yi a ƙasarsu. Wata wuta da aka cinna ta damar lissafin sha'anin sufurin jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ƙasar Faransa ga dubban fasinjoji a ranar Juma'a nan bayan abin da jami'a suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin Olympics ɗin a Paris. An kaddamar da hare-haren ne a ranar Juma'a a daidai lokacin da babban birnin ƙasar ta Faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin buɗe wasannin da 'yan kallo 300,000 da ma manyan baƙi ake sa ran za su halarta. Majalisar Dinkin Duniya da jami'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka ruwaito wata kungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin Papua New Guinea. mukaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin Pacific, James Baugin, ya shaida a hukumar yaɗa labaran ƙasar Australia a ranar Juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wurin, inda ya ga mata da yara da maza da mata da ƙungiyar ta matasa 'yan dabar su 30 suka kashe. Kasar Sri Lanka za ta gudanar da zaben shugaban kasa a karon farko tun bayan da kasa ta dilmiya cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyu da suka wuce. Zaben da za a gudanar a ranar 21 ga watan Satumba zai kasance wato na raba gardama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada koma da tattalin arzikin kasar.
Masu sauraro baki ɗaya, abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za mu buɗe layin mu don ku kira ku bayyana mana abubuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Sannan za ku iya leƙa shafukanmu na intanet ko Facebook, wato ko Twitter da ma Instagram da YouTube domin samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu kan a madadin ita Hawwa Sharif da ta taya na gabatarwa, da kuma Fiona Nandudu da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu na yau Jumbe Hamza. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa, ga shirin yau da gobe.